yau kwanan wata 13 ga watan Rabi'ul Awwal shekara ta 1445 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace da 28 ga watan 9 shekara ta 2023 miladiya. Za mu dora kan darasinmu da muka saba yi a wannan masallaci na sabuwar Jami'ar Bayero, darasin Riyadus Salihin, wanda yau za mu tashi darasi na 15. Ina jin muna cikin babul ikhlas wa ihdarun niyya. Imam An-Nawawi ya kawo babin da yake magana akan ikhlasi, mutum yayi abu dan Allah, sannan kuma duk abin da mutum zai yi ya halatto da niyya a zuciyarsa, ya san cewa yana yin wannan abin kuma Allah zai ba shi lada. Amfanin halatto da niyya a cikin aiki shine yana nuna kamar kana da concern akan abin da kake yi. Idan mutum bai halatto da niyya ba, to Allah fa baya ba shi lada akan aikin. Misali, mutum ne yana da carbi a hannunsa, amma yana cikin majalisa suna hira da mutane, ana fa hira da shi yana ja, ai wallahi al'amura kai dai Allah zai sauki, Allah zai riba mana asiri. To kai baka ga abu kaza ma da ya faru ba kaza, kaga hannuna ma'ana ana hiran fa yana ja. Ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Qur'ani yace Allah bai sanya wa mutum ɗaya yana da zuciya guda biyu ba, dole abu ɗaya ne. Ko dai kai concentrating akan abin da kake na zikiri, ko kai concentrating akan surutun da kake. Mutum ya zo sallah kwata-kwata, ana sallah, shi yana sallah, wasu suna hira, amma fa ba ta sallar sa yake ba, sauraron hiran da suke yi yake. Kaga babu hazarun niyya nan, hankalinsa baya kan abin. Dan haka abinda shari'a take so ta nuna mana, duk lokacin da musulmi zai yi wani abu, to ya fa sa niyya cewa ina yin wannan abin, kuma ina sane ina yi dan yana neman Allah ba shi lada. Duk abin da aka yi ba a maida hankali aka kula ba, Allah baya ruwansa baya karɓa. Kuma duk abin da aka yi ba a sa niyya a ciki ba, Allah bai zai ba da lada ba. Yanzu misali, wani ya zo ya bi mu nan masallacin nan, duk ya biya raba mana kuɗi 100,000, ya fara da ni saboda ni ne mai karatu, ya fara ba ni. Sai da ya je ƙarshe an sahun baya, an buga bodi su kuma ya raba musu amsa-amsa. Sai da ya gama aka ce, kai wannan kuɗin da ka bayar me dan me kai? Ya ce, kawai na bayar ne. To da niyyar me? Ya ce, ni dai na bayar, ba niyya. To ba lada. Dole a lokacin da zai yi wannan abun, ya ji a ransa cewa zai taimaki mutanen nan ne, yana yi ne dan Allah ya ba shi lada na yin sadaka. In ka zo yin sallar nafila, kana yi ne dan Allah ya baka lada na yin sallar nafila. In ka zo yin azumi, kana kullawa da niyya a zuciyarka lokacin da za ka yi sahur, kana yi ne za ka ƙi cin abinci, ka ƙi shan abinci gobe, abin sha, dan Allah ya baka ladan masu azumi. Amma aka ce me yasa kai? Kawai ni dai, kawai ni dai na yi kawai. Ba a zuwa wajen Allah da ni dai na yi kawai. Kun fahimce ni? To hadisin ƙarshe za mu karanta a wannan babi na ikhlasi da ihdarun niyya. Hadisin مالين شي وان أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم اللهم إن كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أروح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكريت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا ولا مالا أو مالا فلبست والقده على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتبغون عند قدمي فاستيقظنا فشرب فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه قال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها وقال الثالث اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون متفق عليه wannan wani tunatar da mu kuma akwai hadisi guda daya da bamu karanta ba hadisin Abil Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu na bayan shi na kafin shi kenan annabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi ma yarzi ar-rabbihi tabaarak wa ta'ala inna allaha kataba al-hasanati was-sayyi'at thumma bayyana dhalika wa man hamma bi hasanatin falam ya'malha كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه ولنسوني حديثي بدابيو da suka saura mana a cikin wannan babi na wato al-ikhlas wa ihdar an-niyya hadisi na farko shine hadisin Abil Abbas Abdullah ibn Abbas shi Abdullah ibn Abbas yana cikin sahabbai waɗanda suke matasan sahabbai yara kuma ana masa alkunya da Abul Abbas baban Abbas yayi wa baban sa ne alkunya shi baban sa Abbas shi kuma Abdullahi da aka ake jira shi Abdullahi ibnu Abbas sai ya sa wa dan sa suna Abbas ko in ce yayi wa laqabi wa baban shi alkunya Abbas shi yasa ake jira shi Abul Abbas Abbas din bafan annabi ne baffa yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kansu daya tare suka tashi ibn Abdul Muttalib da baban Abbas da baban manzon Allah Abdullahi mahaifinsu daya shine Abdul Muttalib haka da baban Aliyu ibn Abi Talib shima uba daya suke kenan kaga shi Abbas baban sabbin annabi ne sallallahu alaihi wasallam Aliyu ibn Abi Talib baban sa ma bakon manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to dukan su Allah ya musu arziki na musulunta kuma sun rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi Abdullahi ibn Abbas shine yayin wannan riwayar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kaga ya samu riwaya daga annabi da yawa yana da hadisi da yawa daga annabi shi an haife shi kafin hijira ne kafin hijirar annabi daga makka zuwa madina shekara 3 mana an haife shi yana da shekara 3 annabi ya bar makka ya koma madina an haife shi a wani wuri da ake ce mishi Shef Abi Talib ake cewa wani kango ne ko wani wuri ne a makka kewayayyen wuri inda kafirai suka takure manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka sa shi ya zama buya da zaman gudu sai da shekara 3 da shi da sahabban sa suna zaune a wannan wuri da cin su da shan su da komai anan suke rayuwa shekara 3 mun kaga ni da kai aka aje mu a masallacin nan sati daya ina jin akwai damuwa amma sai da suka shekara 3 ba wuta ba ruwa ba fanka ba AC ba komai me yasa saboda a lokacin musulunci yana da rauni ba su da karfi ba su da power da suka isa su yi mukawama su yi fito na fito su bayyana musulunci a garin makka wannan makkan da kake zuwa umra annabi ya yi shekara 3 yana zaune a wani wuri a boye bai isa ya fito titi ya yawo ba wallahi me yasa saboda ba su da karfi idan wannan yana nuna mana wannan abu yana nuna mana shi musulunci addini ne wanda yake yana da tsari idan da halin abu a yi shi idan karfi bai kai ba a hakura yanzu misali musulmi a Najeriya akwai abubuwa da ake gudanarwa da yawa wanda ya saba wa tsarin Allah muna ji muna gani dole mu hakura mu bi wannan abu saboda me ba mu da karfin da za mu iya gyara ba ba mu da al'ummar da za ta iya gyara mana ba mu da shugabannin da za su tsaya mana su gyara to sai wani ya ce a'a shi zai yi kunar bakin wake ya je ta kashe mutane ko ya kashe kansa dole shi sai an aikata shari'a yanzu to kaga wannan fa annabi ne manzo ne Allah ya aiko shi ya haƙura sai da ya ɗebi waɗannan shekarun baya iya yin abin da yake so yi shi fa yana da mala'ika Jibrilu da Mika'ilu da Israfilu a tare da shi ni da kai fa to kaga ashe wannan yana nuna mana bin abu a hankali da kuma amfani da ilimi ba daidai bane mutum musulmi ya je ya tarwa kansa faɗa da yaƙi akan abin da ba za ka iya ba mun yarda akwai ƙarfin Allah akwai taimakon Allah amma mu din muna da ƙarfin imanin da za mu iya tunkarar wannan barnar mu kamar da ita a yanzu a cikinmu akwai barayi a cikinmu akwai ƴan fashi da makami a cikinmu akwai matsafa a cikinmu akwai mazinata a cikinmu akwai masu luwaɗi a cikinmu akwai masu cin riba a cikinmu akwai masu zalunci a cikinmu akwai wanda iyalinsu ma ba sa iya kulawa da haƙƙinsu a cikinmu akwai masu saɓa wa iyayensu a cikinmu akwai waɗanda ba sa iya kulawa da tarbiyya ta ƴaƴansu muna da aiki a kanmu mu gyaggyara waɗannan abubuwan ma tukunna mu ya mu mutum 1000 barkatai za su haɗu a masallaci a zo karatu duk sun yi sallar isha'i sun yi sallar magariba sun yi sallar kaza amma in Allah ya so ya yarda sai kaga an saci takalmin wani waye saka dan uwan mu ne kaga akwai sauran har yanzu imanin bai gama zama ba tunda har yanzu a cikin mu ma akwai wanda yake wato mai karamar zuciyar da yana iya daukan kayan wani wannan rauni ne to da wannan ne zaka iya daukan sa ka tafi da shi ka je kai wani aikin Allah shi kansa datti ne a tattare da shi ba kuma cewa nayi ba za a samu nasarar musulunci ba sai kowa ya zama mutumin kirki ba haka nake nufi ba ina fatan yan uwa su fahimta dan haka shi addini yana da fiqhu ana ganewa ana fahimta ana aiki ana kula da ibada ana kusantar Allah ana kiyaye haram ana kiyaye dokokin shari'ar Allah to sai kaga Allah ba mutane karfin da kansu za su rinka gudanar da abubuwa automatically abubuwa za su rinka gyaruwa an je wani taro wani dan uwa ke bada labari na limamai ne ku ji wannan limamai ne duk limamai aka gayyato Balarabe masha Allah ya zo yana kalma yana wa'azi yana fadakarwa ana Allahu akbar Allah semina ce ake yaya akai ya akai an fita za a je sallar la'asar wasu sun dan daddora wayoyin su sun yi dan recording malamin ma ya dan aje wayar sa ya dan zagaya haka fa dan Balarabe kafin ya je dawo sai ya ga wayar sa babu dan Balarabe sai ya fara aljawal kaif wayar jawal yana dubawa ma'ana ina wayata ai shi bai dauka za a dauki wayar ba malam ka ji labarin nan limamai ina so ku san halinmu ba fa halinmu mu limamai ba mu da kirki nake nufi ba ba haka nake nufi wato halin wato musulmin wannan lokaci malam dan Balaraban nan aka duba waya sama da ƙasa ba a ganta ba yace subhanallah aina ramaituha yana so aina ya jefar da waya sai wani ya tashi to da yake baya jin Hausa yace jama'a ku dubi girman Allah ya taron limamai ku rufa mana asiri dan Allah wanda ya dauki wayar Balaraban nan dan Allah idan mana ya dawo da ita a fidda mu kunya haka aka nemi wayar nan aka rasa a gabana wata rana wani Balarabe ya taba zuwa daga kasar Saudiya yazo ya gabatar da wata lecture akai kabbara masu kuka suka yi kuka akai duk abin da akai an gama ana ta gaishe shi ana sumbantar sa ana runguma sa malam sai da aka fito yana neman takalmin sa sai ya rasa yace subhanallah aina al-ahziya yace hiza'i wallahi ana taraktu hauna kace subhanallah Allah ya ji kan malam Jafar da rai lafiya ina tuna lokacin da yace Abdullah muzumuza je ka shago ka je ka siyo takalma ka kuma ka je a ba shi sun dauke dan Balarabe ka san me aka ce masa afwan wani ne ya kuskure ya je jaddada alwala wata kila ya kuskure ya sa wai irin mu kyautata zato wa juna akwai gyara da ka mu gyara halin mu don Allah mu gyara halin mu kuna tare da ni manzo Allah ya shekara uku a wannan shape din to a wannan shape din ana aka haifi shi wannan sahabi da muke karanta tarihin sa Ibn Abbas a lokacin Banu Hashim an kewaye su a bara su iya fita daga wannan guri ba manzo Allah ya rasu ya bar Abdullahi dan Abbas kwata-kwata a duniya yana shekara 13 duk hadisan da kake ji ana an ibn Abbas gaba ɗaya annabi ya bar duniya ma shekarar 13 kai yanzu ka ji shekarar ka nawa me kai wa musulunci yanzu shekarar ka kai da kai nake shekarar ka nawa me kai wa musulunci me ka shirya za ka yi yau ka ji duk duniya inda ka leka za ka ji ana an ibn Abbas ashe su matasan da kokari suke su yi ilimi su yi karatu su yi hadda saboda su ba addinin Allah gudunmuwa wannan malam da ya rayu da annabi a ce annabi ya bar duniya ba shi na shekara 30 malam ilimin da zai bayar abin da zai lissafu bai wasu ka ce shekara 15 wasu ka ce ma shekara 10 ne yana dan shekara 10 annabi ya bar duniya to amma dai da yawa daga cikin malamai sun tafi akan shekara 13 din ne kamar yadda ya faɗa a cikin Hajjatul Wada yace wa ana yawma idin qad na hasul ihtilaf lokacin da annabi ya Hajjatul Wada'i yace na kusa in balaga kuma Ibn Abbas shine sahabin da manzon Allah ya mai addu'a yana raye yaga kokarin sa da himmar sa dalibin ilimi mai zuwa makaranta baya fashi Ibn Abbas yace Allahumma faqqihhu fi ddin wa 'allimhu al-hikmata wa at-ta'wil. Ya Allah ka fahimtar da Ibn Abbas addini kuma ka sanar da shi fassarar Qur'ani, ka bashi hikima a bakin sa. Dan Allah addu'ar Annabi ta karbi ko bata karbi ba. Albishirinka ka je ka bude duk wani littafi da ka sani na tafsirin Al-Qur'ani kuma duk wata aya inda za a fassara maka insha Allah sai ka ji inda ana yin at-tafsir bil asar wallahi sai ka ji an ce ma qala ibn Abbas ani ibn Abbas je ka bude tafsirin Ibn Jarir al-Tabari inda zai kawo magana sai ya ce ma Ibn Abbas ya ce to kaga ashe ya mori rayuwar sa shi sa ake so saurayi matashi ya ribaci rayuwar sa tun lokacin cafane bai hawo kanka ba wannan lokacin da kake zaune wallahi shine lokacin da zaka yi karatu in ka bari tsufa ya kama ka da furfuna ta kama ka wallahi ba zaka iya ba yanzu nan da kuke gani a rayuwar nan da ake ciki da kyar ake lallaba a ce Allah ya jarabe ka da mata uku a bayan ka da yaya 17 ya zaka yi ai sai dai mu kai ka kabari mu binne kai zancan ka kai kai kokari kai himma yanzu ne ake yin karatu na addini ne da na bokon ne yanzu ne ake takura kanka kai nan gaba zaka ji dadin yace allimu tawila tawilul qur'an allahumma barik fihi wanshur minhu yace a Allah kai albarka kuma ka bashi zuri'a an ce ya samu zuri'a mai tari yawa ya'ya da yawa yace waje alhu min ibadika salihina ka sa cikin bayinka salihai yace allahumma zidhu ilman wa fiqhan Allah ka kara ibn Abbas ilimi da fiqh kuma yanzu kaga alhamdulillah in hadisi ne ibn Abbas idan tafsirin qur'ani ne ibn Abbas gashi yau yana kabari yana kwance inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hadisi kadai da aka ruwaito a gurguje malamai suna cewa shi kadai daga annabi shi kadai duk da annabi fa ya bashi shekara 13 sai da ruwaito hadisi 1666 hadda da ka wannan daga bakin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1666 shi kadai Bukhari da Muslim sun ruwaito hadisi 55 a cikin sun yi ittifaqi akai a ya rasu a Taif an san Taif ko garin da yake kauyen Makka ne kusa da Makka garin Taif anan Allah ya dauki ran Ibn Abbas kuma a Taif din aka binne shi yana cikin sahabban da suka mutu a can shekara ta ainihin wato 58 a lokacin halifancin Ibn Zubayr Abdullahi Ibn Zubayr wanda zamu zo karanta tarihin shi ma insha Allah wata riwaya malamai suka ce Ibn Abbas shekara ta 59 ya bar duniya ba 58 ba Muhammad Ibn al-Halafiyya shi ya masa sallah kuma lokacin da ya masa sallah ya tashi ya miƙe ya ce mata rabbaniyun ko rabbaniyu hadhihi al-umma malami mai tarbiyantar da al'ummar annabi ya mutu yau a wata riwaya da aka binne shi aka ce dufinal yawm ilmun kaseer da aka binne Ibn Abbas aka ce tab yau an binne ilimi mai yawa a kabarin nan mutum ne makaranci na gaske to shine ya rawaito mana hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda hadisin kun riga kun san shi hadisi ne qudsi Allah ne tabaaraka wa ta'ala manzon Allah yana cewa Allah Arabi tabaraka wa ta'ala kala inna Allah katabal hasanati wa sayi'at Allah ya rubuta kyawawan ayyuka da munanan ayyuka ma'ana a duniya akwai waɗanda za su aikata aiki mai kyau Allah ya ba su lada akwai wanda za su aikata munanan ayyuka Allah ya ba su alhaki fariqun fil janna wa fariqun fis sayyi'at wasu suna aljanna wasu kuma suna wuta an raba hanya wahadainahun najidain hanya guda biyu ne hanya kwarai da hanya banza adalcin shari'a sai aka yi ma bayani kaza 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 haram kaza 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 zalunci kaza 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 kuskure kaza 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 daidai kaza kaza sunna kaza kaza tauhidi kaza kaza ibada kaza kaza duk wanda ya bi hanyar nan ta kwarai to zai samu shiga aljanna annabi sai da ya gama bayanin komai kafin ya bar duniya da aka ya rubuta komai ba abin da bai yi bayani ba suna nan kuma an yi an karanta su summa sannan bayan haka Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayani bayyana zalika ta yaya ta hanyar annabi ta baki annabi yace fa man hamma bi hasanatin falam ya'malha duk wanda yayi niyya shine hamma mana yayi nufin aikata aiki mai kyau ai fa man arada wanda yayi nufin aikata aiki mai kyau yayin jayi zuciyarsa yana so ya aikata wannan aikin falam ya'malha amma bai samu daman aikata wannan aikin ba to Allah zai rubuta masa a wajensa hasanatan kamilatan za a rubuta masa lada cikakken lada abinda ake nufi ina zaune a nan nayi niyyar cewa wannan kurman kurma ne kai ko kana ji ya ji ko yawa to wannan malamin kula man nayi niyyar misali ne fa nake faɗa nayi niyyar zan bashi 2,500 nayi niyyar Allah da ikon sa sai ban bashi ba muka yi ta gaisawa muka yi ta abu ya dauki hankali na har ya tafi amma ban bashi ba amma nayi niyyar to a wajen Allah Allah zai rubuta min ladan kamar na bashi ka fahimci wannan wannan shine dadin kyakkyawan nufi kai niyyar in Allah ya so ya yadda baɗi sai ka kai mahaifiyarka aikin maka da buge-buge da make-make ko umara kawai sai Allah ya ɗauki ranka kafin lokacin kana da ladan a wajen Allah kai niyyar karatun nan na yau da kai za a yi shi da ikon Allah ka shirya ka kimtsa yana nan a ranka yaya aka yi sai aka bugo maka ai wani abokinka bai da lafiya a cikin gari kuma za a je a gaishe shi sai ka ce a bari ka je ka maza ka dawo sai baka samu dawowa ba gosulu sai ya tsaye da kai Allah zai rubuta maka lada cikakken lada kamili mana lada guda ba zan iya cewa ga pieces din adadin ladan ba kenan in mutum yayi niyyar zai yi abu duk abin da ka so zaka yi shi baka samu daman yi ba ciwo ne rashin lafiya ne matsala ce to Allah zai rubuta maka lada guda kai niyyar zaka yi tashi kiyamul layli bacci ya dauke ka ko kai hira da abokananka baka tashi ba Allah zai rubuta maka kamila lada kun fahimci wannan tayyib wa in hamma biha fa amila hakatabaha Allah okay manzo Allah ya ce wa in hamma bi hasana wa in amila hakai idan ya aikata aikin yanzu nan yayi niyya bai aikata ba anan kuma ya aikata din wa in hamma biha fa amila hani yayi niyyar ya aikata yayi niyyar zai nafila kuma yayi yayi niyyar zai sadaka kuma yayi to wannan kuma katabaha Allah indahu ashar hasanatin ila 700 dhifin ila adafin kaseera Allah zai rubuta masa a wajensa a wajen Allah din fa za a rubuta masa kamar ya aikata abu guda 10 ne irin wannan ku duba jama'a sunnar Allah in mun yi abu daya na alheri to Allah sai ya ce wa mala'iku ku ninka musu sau 10 ka ba da naira 10 to a wajen Allah fa ba 10 ka bayar ba 100 ka bayar kai sallah raka'a 10 to a wajen Allah ba 10 bane za a ninka maka sau 10 duk abinda kai kwaya daya in dai ka aikata ba wai kai niyyar ba kai ba a'a kai niyya kuma ka aikata to Allah a wajensa ninkawa yake alhasanatu bi ashri amsalha duk wani abu mai kyau da ka sani a wajen Allah to guda 10 ne yanzu ka ga Ramadan wata ɗaya muke yi amma a wajen Allah Ramadan 10 ne shi yasa aka ce man sama Ramadan thumma atba'ahu 6 min Shawwal wanda yayi azumin watan Ramadan sannan yazo yayi 6 Shawwal 6 Shawwal azumi guda 6 a watan Shawwal bayan Ramadan to Ramadan din sa za a mai multiplying din sai ya zama Ramadan 10 wata 10 to a shekara saura wata nawa saura wata biyu sai aka ce to kai azumi 6 idan kai azumi shidan nan kowanne dai za a yi multiplying din sa sau 10 shine zai baka kwana 60 kaga an samu wata nawa wata biyu ga wata 10 ga wata biyu shekara ta cika to shine manzo Allah ce kana ka siyami dahari wanda duk yake da dabi'ar in yayi wata ramadana yana zuwa ya sita shawwal to kullun alittafin sa Allah zai rubuta masa shekara guda yana azumi Allahu akbar mallan insha Allah muna fatan Allah ya bamu aljanna muna fata Allah ya sa muna da rabon aljanna ya Allah kai da kyakkyawan niyya kar kai kasala dan ka zo yin ibada kar ka ji cewa aikin banza kake yi da gaske gobe ba lalle ne kai ba yanzu akwai dan uwanka yana kwance a kabari yana burin ina ma da ransa yau a masallacin ne ta sallar raka'a 100 ko 100 wallahi amma yana kabari yana burin ya dawo duk musulmi idan yau aka ce mai gashi a kabari gashi ana rayuwa a duniya wallahi zai yi burin ina ma da ya dawo ya dada ƙara aikata aikin ibada shahidi fa cewa yake ya Allah shahidi da aka kashe shi mutuwar shahada cewa yake Allah Allah ka dawo da raina ka sa a dada kashe ni in dada mutuwa ka dada damun da raina in dada zuwa duniya a dada kashe ni dan in samu ladan shahada to wannan albishir ne ga duk wanda Allah ya musu arziki suka aikata aiki mai kyau to Allah ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha a cikin surah al-an'am duk wanda yazo da aiki mai kyau kwaya daya ana yana da linkin guda 10 kaga yace ba wannan ba ila sab'umi'ati dha'ifin har izuwa ninki 700 ila adhafin kaseera kai har izuwa ninki mai yawa larabawa malam suna amfani da 7 ko 70 suna nufin kura malejin kirge ne yanzu ni da kai a Hausa in zamu yi lissafi mu kura malejin lissafi cewa muke dubul dubata amma dubu shine karshen irge ba shine karshen irge ba million trillion wane ne yon wannan sai manya masu kudi su suka san wannan lissafi mu daga miliyan da muka tsaya duk wani yon da zaka faɗa ai in kace dubun dubata ai ba yana nufin karshe bane amma dai yanzu idan kace wa mutum ko a Hausa ne kace ka yi wani sau nawa sau miliyan ko kuma kace ai sau dubun dubata wannan dubun dubatan tafi karfi to da annabi yace ila sab'umi'ati dha'ifin ila adhafin kaseera ana nufin ninki dan balarabe in za a kure mai irge ana kure masa da 7 ne shi yasa Allah yace a cikin Qur'ani akan munafikai in tasakkiru lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum da zaka neman musu gafara sau 70 ba 70 din ake nufi ba sau barkatai Allah sa kun gane in dai irgen balarabe ne in dai irgen larabci ne abinda ake nufi kenan to anan abinda ake nufi duk wanda ma ya aikata wani aiki wallahi wannan hadisin mala akwai albishir a cikin sa mala akwai dadi a cikin sa mala duk wanda ya aikata wani aiki Allah zai rubuta mai a matakin farko 10 sannan kai a taninkawa aninka ila adhafin kaseera har izuwa ninki bila adadin ba wanda ya ce maka ga ainihin wato adadin abinda za a ninninka to wannan kyakkyawan aiki kenan to bari ku ji adalcin Allah malam wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha wani kuma sai yin nufin mummunan aiki yayi nufin mummunan aiki amma bai aikata wannan mummunan aikin ba yayi nufin zai sha taba sai dai ya fasa ko kuma wanda dalili yasa bai yi ba yayi nufin zai saci takalmi a masallaci sai ya ji wa'azi ya ce kai wanda dai in bari yayi nufin zai yi ƙarya sai ya fasa kaga nan yayi niyya zai yi katabahu Allahu indahu hasanatan sai Allah ya rubuta masa wannan mummunan laifin da yayi niyyar zai yi shi bai yi ba sai Allah ya ce ku rubuta mai lada daya ka duba can fa kyakkyawa ne kai niyya baka yi ba an baka to wai dan Allah ya nuna maka ana son ka ba azabar ka ake so ba ba huta ake so ka shiga ba bawan Allah ka ma yi niyyar mummunan zaka yi cuta baka yi ba to Allah tabaraka wa ta'ala zai ce a rubuta mai ladan daya kamilatan inji annabi yace cikakkiya kar ma a tauye masa komai saboda me kin yin da yayi ai wani kokari ne innal hasanati yuzhibna sayyi'at zalika zikra lil zakirin ai mutum ma ai mutum yayi niyyan aikata wani abu ya fasa ma bai yi wannan mummunan abun ba ai yayi kokari Allah ya ce ko rubuta mai lada daya Allah ya ce Allah yake cewa ya bari ne dan ni ya ji tsoro na ne to tunda ya ji tsoro na bari in bashi wani abu innama tarakaha min jarra'i ai innama tarakaha min ajali Allah ya ce wa mala'iku ba wannan danni yake ya aikata wannan barna ku bashi lada wa in hamma biha fa amilaha kataba Allah indahu sayi'atan wahida idan mutum yayi niyyan aikata mummunan aiki kuma ya aikata din shi kan ya sha niyya kuma ya aikata to abun mamaki sai Allah ya ce ku rubuta masa alhaki daya alhaki daya ba biyu ba ba uku ba amma can da ke aikin kwarai ya aikata sai Allah ya ce ku rubuta masa me lada 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 sab'umi'ati dha'ifin ninki ninki amma nan kuma ya aikata din amma aka ce daya saboda ba ya so ka shiga wuta Allah ba ya so a shiga wuta wannan shine fala yujza illa mislaha wannan hadisin yana nuna mana wato rahmar Allah da tausayin Allah da jin kayin Allah wa in hamma biha fa amila kataba Allahu sayi'atan wahida hadisin bukhari da muslim wannan albishir ne ake wa mu'minai su kara himma da ainihin wato kokari wajen aikata aikin alkhairi kuma su nisanci aikin banza daka kaga in kana rubutawa ko kana lissafawa aikin alherin ka insha Allah dama manzon Allah ya ce wanda ya zama dan wuta shine wanda aka zo aka auna aikin sa a sikeli sai aka tarar da zanubin sa ya fuladan sa yawa to wannan ya zama shaki abinda ake nufi duk wannan falala Allah kaga zanubi in mun yi daya ake rubuta ko in ban mai ba ana ma rubuta mana lada daya amma wai a hakan akwai wanda zai mutu kuma ya shiga wuta ai shi yasa annabi yace da shi shaki ai marar rabo zanubin laifin yayi yawa kaga dai dai fa ake rubutawa zunubi daya daya laifi daya laifi daya zunubi daya laifi daya zunubi daya aikin alheri daya ninki dubu 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 bila adadin aikin lada daya a ninninka amma da ikon Allah akwai bawan da saboda tsabar saban Allah da rashin isgibari da tuba da shakawa zai je gaban Allah idan an auna aikin sa za a tarar da aikin sa a kar zunubin sa yayi yawa kuma abin tausayi shine malam a wajen Allah zunubi daya daya fa ba biyu ba kuma ka kula da wannan guda daya in ya haura akan ladan ka to wuta zaka dafi kullum sai dai in Allah ya ga dama ya ce ya yafe ma in ya ga dama in baka gane ba in aka zo aka buga sikelin ka aka daura aikin ka aka tarar da sikelin ka na zunubi yarin jayi sikelin ka na lada miliyan ɗaya ne da ɗaya zanubinka sai aka duba aikin ladanka kuma miliyan ɗaya daidai to sai ka tafi wuta sai an ƙone ka ta dalilin ƙarin wannan guda ɗayan albashi daga baya a dawo da kai aljanna don duk musulmi mai sallah in dai ba mushriki ya mutu ko kafiri ba insha Allah sai ya shiga aljanna ka ji wata rahama mala baka gane me nake nufi ba duk musulmi duk wanda ya mutu musulmi ko mun zunubinsa ko mun laifinsa ko mun dadewarsa a wuta wataran watan watarana sai an dawo da shi gidan aljanna. Allah ya alƙawari musulmi baya dawoma gidan wuta. Yazo a riwaya akwai wutar da aka sa musulmi masu sako, wata rana za a zo mala'iku za su ji iska tana kadata kofofin gararau a duba sai a ga ba kowa. Mala'iku za su ce ya Allah ba kowa, ashe musulmi ne masu sako. Aka kokone su iya adadin shekarun da za a kone su na saban su duk, sai a cire su a ta kai su aljanna. Sai Allah ya ce ku rufe ta. Wanda ka ganshi ya dawwama a cikin wata to kafiri ne ko mushriki arne shi kam wannan ba mafita. To wannan shine ake cewa usa masu saban Allah, ko ba dade ko ba jima za su shiga aljanna. Shine zo a cikin hadisi in ya ɗebe su daga cikin wuta bayan sun shiga wuta sun yi laifi, kowa za a kone shi ne iya laifinsa. Wani zai shekara kaza, wani zai shekara kaza, wani zai shekara kaza, yanda Allah ya ware masa. To idan an ɗebo su daga cikin wuta, to sai Allah ya ce ku kai su aljanna. To idan suka shiga gidan aljanna, to a goshinsu kuma duk ɗan wuta daman Allah yana sa mala'iku su rubuta masa jahannamiyyu. Jahannamiyyu a nan goshin kafata ce za a rubuta jahannamiyyu. Abin da ake nufi ɗan wutar jahannama ne. Ko da ka subuta ka tsallaka da a ganka nan adawa da kai. To za su sannan kuma duk wanda ya kone a wuta Allah ya kare mu ya Allah. In aka shigar da shi aljanna zai shiga da wannan bakin konar wutan baki, saboda an yi gawayi an dawo nama, an yi gawayi an dawo nama. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adhab, haka Qur'ani yace. Yan wuta duk lokacin da suka shiga wuta fata su ta kone ta yi baki, sai mu bare ta mu canja musu sabuwar fata. Liyadhuqul adhab, dan su dandane azaba. To idan an cire su daga azabar wuta haka mai da su aljanna, za su je da wannan alamar jahannama da kuma baki. Sai su ce ya Ubangiji ka ce aljanna ba damuwa, ya Ubangiji ka ce aljanna ba bacin rai, ya Ubangiji ka ce aljanna kaza. Amma ga mu yau mun shigo aljanna ba iri ɗaya da 'yan aljanna ba. Ga mu yau mun shigo aljanna ga jahannamiyu. Sai Allah ya ce a ɗauke su a kai su wani ma'ul haya, wani ruwa ne da ake ce da shi ma'ul haya, ruwan rayuwa. In aka tsunduma su kai linƙaya a ciki sai su fito tas. Idan suka shiga aljanna wala sai dai kaga suna buga kafada da sauran 'yan aljanna. Ya manta ya taɓa rayuwa a wuta. Ya zo a hadisi sahihi cewa mutumin da ya yi shekaru a cikin wuta ta jahannama, in aka tsame shi daga jahannama rana ɗaya, sa'a ɗaya aka tsunduma shi a cikin aljanna, sai aka tambaye shi kai ka taɓa shan wahala ku a rayuwarka, zai ce ni ban taɓa ba, ban san wahala ba. Ya ban shekaru a wuta saboda daɗin aljanna, ɗanɗanin aljanna, alherin aljanna, jin daɗin aljanna. Wa iddat lil muttaqina, in ka shiga azabar da ka sha na shekarun gaba ɗaya Allah ya mantar da kai malam. To malam, wanda kuma ya shiga aljanna na second ɗaya ko na minti ɗaya, in aka ɗauke shi a hadisi ne fa nake gaya muku, larabci ne kawai ban faɗa ba. In aka ɗauke shi aka sa shi a wuta ya ƙone na sa'a ɗaya, na minti ɗaya, mala'iku suka tambaye shi kai ka taɓa shiga aljanna, ka taɓa jin daɗi, zai ce Allah tunda nake a duniya ban taɓa jin daɗi a rayuwata ba. Wutan nan, bala'in wutan nan malam, ya mantar da shi daɗin da ya taɓa ji da gidan aljanna. Malam, wuta ba daɗi. Wata rana an binne wani sahabi, an tona kabari an sa shi, aka ga annabi yana caccaka itace a ƙasa yana kuka yana zubar da hawaye yana limisli hada fa aiddu, saboda wannan rana ku yi tanadi, saboda wannan rana ta binne mutum a kabari ku yi tanadi, limisli hada fa aiddu, in annabi zai zubar da hawaye saboda bala'in da ya ga dan adam ake surmukashi a cikin wannan ramin na kabari ya kamata ni da kai idan naje na bunna wani mun dawo mun manta komai mu kama zalunci mu kama sata mu kama cin haram mu kama ga hanyar tsira ga hanyar aljanna ga hanyar rahama ana kiranka ka zo ka samu rahamar Allah amma ka ki yadda sai yaushe kai ka san mutuwa kuwa ka san mutuwa ka san bala'in kabari ka san rayuwar kabari wallahi kada ka kuskura mutuwa ta dauke ka ka tafi baka shirya ba ina jiye maka ina jiye wa kaina annabi yake zubar da hawaye Allah mana afuwarsa hadisi na karshe hadisin abi abdurrahman abdullahi ibn umar wancan ibn abbas ko kun ji waye abdullahi ibn abbas to sai kuma wannan kuma abdullahi dan umar shi ma wannan abdullahi dan umar an haife shi kafin annabi hijira da zuwa makka da shekara daya ina so ku rinka rike tarihin saboda ilimi ne shi ibn abbas wancan yayan wannan ne dan ya girme shi da shekara biyu a lissafin shi ibn abbas kafin annabi ya koma makka da shekara uku aka haife shi ya rasu shekara ta 59 ko 57 to shi kuma wannan abdullahi dan umar ai kun san umar ibn al-khattab to abdullahin sa dan sa ba umar din ba abdullahi dan umar to an haife shi kafin annabi ya koma garin madina da shekara daya bi sanatin wahida kuma wani abu mamaki malam shi wannan abdullahi ibn umar ya musulunta ne kamar yadda wasu suke faɗa duk da cewa akwai maganganu masu yawa yana yaro karami mana tun kafin ya girma ya musulunta kuma a makka ya musulunta ba sai da aka je madina ba ya yi hijira tare da babansa umar dan khattab idan mun zo kan umar za mu yi bayani akan tarihin su da musuluntar su da ya aka insha Allah shi abdullahi dan umar bai samu zuwa yakin badar ba tunda ai ka ji da lokacin da aka haife shi dan haka ba da shi aka je yakin badar ba walam yashhad badra yanzu da wani zai zo yana baka labari shi a yakin badar da aka je abdullahi dan umar yayi kaza ka ce a haba duka ma a shekara ta nawa annabi ya yakin badar din da ya koma madina ba shine yakin farko na musulunci ba to ko shekara ta 1 ko shekara ta 2 a bisa sabanin malamai to shi kansa ibnu umar dan haife shi shekara nawa daya kafin annabi kaga dan shekara uku zai je yaki badar dan haka bai je yakin badar ba wannan wasu maganganu ne akwai wasu maganganun waɗanda ba waɗannan ba akwai sabanin malamai akan shekaru na sahabbai ba za mu bata lokaci ba an ce yayi kokarin ya je yaki aka annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin yakin Uhud annabi ya ce kai karanta ba za ka samu zuwa ba ba za ka samu zuwa ba kai yaro ne tunda karami ne ba zai samu zuwa yakin Uhud ba a lokacin da aka je yakin Khandaq yakin Gwalalo an ce a lokacin ya kai shekara 15 a wata riwaya annabi ya bashi dama ya ce bismillah amma abun mamaki a tarihi duk wani yakin da annabi ya taba zuwa tun daga ya fara zuwa yaki ba wani yakin da aka je Abdullahi dan Umar bai je ba in dai annabi ya je yaki to kawai ka rubuta da Ibn Umar yana ciki ko saraya ko sariya ko wanda annabi ya je ko da ya tura wani Ibn Umar ya ci wata rana manzon Allah yake gaya wa ƴar uwarsa ƴar uwar Abdullahi dan Umar dan ita ce Hafsa binti Umar Hafsa binti Umar ita kuma Hafsa mata annabi ce ai ko to ya take ga Abdullahi ibn Umar to sai yake gaya wa matarsa ita shakika ce da Hafsa da Abdullahi uwarsa dai ubansa daya yace inna akhaki rajulun salihun law annahu kana yaqumu al-layl ko law annahu yaqumu al-layl annabi yake bata labari suna cikin nishadi yace ka dan uwanki mutumin kirki ne ina ma da yana yin qiyamul layl yana sallar dare labari yazo masa tace kai ga fa abinda annabi yace kai mutumin kirki kuma yace ina ma da ka kara da sallar dare to tunda yaji wannan har ya mutu bai daina qiyamul layl ba abinda nake so mu gane anan shine yanzu wannan kaga garanti annabi ya gaya mana cewa shi me shi mutumin arziki ne mutumin kirki ne to yanzu wannan yana buƙatar sai an ja wannan aya ko hadisi ko an yi bayani akan falalarsa kenan garanti Abdullahi dan Umar mutumin kirki ne dan annabi ya ce inna akhaki rajulan salihan dan uwanki wace rajulun salihun mutumin kirki ne ya samu yabo sannan ina ma da yana sallar dare sallar dare ashe yana ƙara mutum matsayi a wajen Allah ashe kiyamul layli rabo ne sai wani da wani yake iya yi kajifa annabi ya ce wani mutumin kirki ne amma aka ce duk kirkinsa ina ma da ya ƙara da sallar dare kana yi ko sai ka fara yin furfura za ka yi wata rana a riwaya aka ce mafarki ya yi ya ce Allah ya nuna masa an tashi kiyama shi wannan Ibn Umar ya ce ga mutane an sa su a layi ana billahi wannan a wulla shi wuta wannan a wulla shi a ce tafi aljanna wannan ya tafi wuta wannan ya ce sai da aka nuna mun wutar jahannama na ganta ya ce na ganta kamar rijiya bakinta a fafake ko gini babu rami ce iya zurfinka in an sulluba mutum baya fitowa ya ce ita da kanta take cin kanta da kanta ya ce ana billahi ina ta addu'a ana billahi ina ta addu'a sai da aka zo dabdani kullum sai na ga na farka gani akan gadona ce kak sai je ga annabi ya ce ya rasulullahi kaji abin da ya faru manzo Allah ya ce Abdullahi dan Umar mutumin kirki rajulan salihan law kana yusalli min al-layl ina ma da kana sallar dare daga nan malamai suka ce duk wanda baya so ya shiga wuta kaji duk wanda baya so in ya mutu a alkiyama ya fada wuta yayi kokari ya rinka kiyamul layl wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda shine in kai bacci ka huta can karshen dare daure cije hakura ka miƙe kai alwala mutane suna bacci ka ta sallah a ɗakinka ko ka zo masallaci da wuri wannan insha Allah mutumin da ya mutu musulmi yana sallah yana kiyamul layli sai dai ka ganka a gidan aljanna amma fa ba kowa yake iya yi ba wasu Allah yana ba su dama kullum su wannan bayan Allah zaba ko kenan wasu kuma suna iya sai mutum ya fara taram yayi wata biyu uku yana yi tab in ya dauke kuma sai kusan shekara bai sake yi ba sai Ramadan wani kuma yana fashi up and down yaje dawo almuhim dai ku rike sallar dare tana da muhimmanci kwarai da gaske Abdullahi dan Umar yana cikin fuqaha sahabbai wanda suka san addini sosai masu ilimi sannan yana cikin masu ba da fatawa a cikin sahabbai kaga yaro ne amma masha Allah kuma Allah ya azurta shi da gudun duniya ga kuma bin annabi yana cikin mabiya sunna na gaske dan sunna ne sosai shi kam shi har ana ma zargin sa ana ga abin ya wuce gona da iri ma wata rana an yi tafiya a cikin daji ana cikin tafiya fa da dabbobi da raƙuma kawai sai ya ga Ibn Umar kawai ya sauka kan raƙumin sa ya tsaya ya kama raƙumin ya je ya daure shi a gindin wata bishiya ya tafi wani wuri ya tsuguna ba fa bawali yayi ba haka kawai sai ga ya tsuguna ha sai ga ya dade tashi sai ga ya dauki dabbar raƙumin sa ya hau ya cigaba tafiya aka ce me haka ya imamu sai ce ai wata rana mun yi tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam mun taba zuwa anan ya daure dabbar sa kuma ya kama ruwa a nan gurin dan haka bana so na wuce wannan guri ban aikata abinda annabi ya aure mu daka in an tambaye ka a cikin sahabbai waye yake bin kokof duk abinda annabi yayi sai yayi kokarin ya dabbaka koda tsuguno ne koda ba ya jin fitsarin sai yayi to shine Ibn Umar baban sa yana daukan sa ya kai shi wajen majalisin sahabbai yana yaro annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya taba yin wata tambaya yace wace bishiya ce guda ɗaya sau ɗaya take haihuwa a shekara kuma ganyenta baya faduwa ƙasa yace kamar musulmi take kamar ya ta buga misali sahabbai suke ta tunani duk suke da ba da ansa annabi yace wrong ba a ci ba ba a ci ba ba a ci ba sai da suka kasa ba da amsa sai manzo Allah yace ita ce itacen dabino shi guda ɗaya ne sau ɗaya yake haihuwa yace kuma ba za ka taba ganin ganyen dabino a ƙasa ya faɗo ba a'a sai dai itacen zarba gaba ɗaya ta sauko yi ta bayanin falalar dabino da wadda sauransu sahabbai suka yi murna suka ji daɗi sai bayan sun tafi za su koma gida baban shi Umar yana riƙe da shi za su koma gida sai ya ce wa babansa ya ce kaga tambayar nan da annabi ya yi ba na fi son ansar ya ce kamar yaya ya ce wallahi na son ta kawai gani ne duk kumanya ne iyaye ne da ta ba ku iya ba da ansa ba shi ya sa ni ban bayar ba ya yi masa faɗa ya ce ka ya ce ai ni yanzu da ka ba da ansa nan ya fi mun abin da duniya take ciki da waye da ka ba da ansa to kaga wannan yana nuna mana muhimmancin mu rinka ɗaukan ƴaƴanmu mu kai su wajen alheri. In baka je da ɗanka masallaci ba, ya je ya tafi yawon banza. In baka kai shi wurin karatu ba, ya je ƴaƴan maƙota su koya masa ashar. In baka ce ƴarka ta je wurin karatu ba, ko ta je wajen ilimi ba, ta je ta shiga group tana chatting tana ɓata lokaci. Ku ɗauki ƴaƴanku ku tafi da su wurin alheri don ku yi koyi da sabai. Jama'a muna yin karatu ne don mu yi aiki da shi. Da haka ana ɗaukan shi ana tafiya da shi. A ƙarshe. Abubuwan nasa suna da yawa ba zan iya faɗa duka ba saboda ana ta nuna min lokaci yayi wato cikin abun mamakin sa wannan shine malam ana bada labari cewa lokacin da aka samu fitina fadace fadace da aka samu tsakanin sahabbai da sahabbai bai shiga ko ɗaya ba ita zalal fitina yana cikin sahabban da ba su shiga yaƙi da aka yi da musulmi ba bai yaƙi tare da Aliyu ba bai goyi bayan Aliyu ba bai goyi bayan Muawiya ba abin da nake nufi bai shiga rundunar Aliyu ba bai shiga rundunar Muawiya ba bai fada ba mutum ne mai son aikin hajji kwarai kwarai da gaske yana aikin hajji akai 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 kuma a cikin sahabbai in ana tambayan waye fa kowa sanin aikin hajji to Ibnu Umar yana cikin su an ce a riwaya aka ce yayi aikin hajji wajen sau 60 hajja 60 hijjatan Umar fa umararsa dubu sau dubu yana umara ni mamakin da nayi sai na ce yaushe aka zauna mu aka lissafa wannan abu ilimi duba ibada ga hajji ga umara ma na duk lokacin da ya samu dama hajji umara dama annabi ya faɗa ku yi kokari ku yi kafin a hana ku wanda duk Allah ya bashi dama a hannunsa wallahi ka rinka zuwa gurin nan kana ibada wallahi ka rinka zuwa kana hajji ka rinka zuwa kana umara in ka samu dama yana daga cikin ainihin wato falalarsa ya ba da fatawa yana cikin sabai masu fatawa sai dai shekara 60 a kujera yana ba da fatawa a tambaye shi ba da amsa shekara 60 mufti ne Allahu akbar yaki kuwa doki doki da ya hau ya je jihadi an lissafa ya hau doki ya fi dubu wanda ya je da shi jihadi an waito hadisansa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi 1630 shi kadai an faɗi falalarsa da yawa lokaci babu ya rasu a Makka ya rasu aina a Makka Ibn Abbas kuma ya rasu aina a Ta'if shi wannan ya rasu shekara ta 73 shi kuma Ibn Abbas ya rasu shekara ta 59 ko da 7 yanzu kaga waye riga wani mutuwa na'am tayyib sannan ana faɗa cikin falalarsa har yanzu ya rasu yana da shekara 86 Allah ya bashi jinkiri shekara 86 a duniya me sababin mutuwarsa shine zan tsaya akai kai hakuri abin da ya faru shine ya haɗu da Hajjaj ibn Yusuf wata ran zan mai tarihin Hajjaj ibn Yusuf a Takafi wani sarki ne azzalimin sarki azzalimi Allah raba mu da irin waɗannan gwamna ne ko mai mulki ne mai zalunci sannan kuma mai adalci ƙwarai kuma mai ilimi Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi an ce a tarihi ba a taɓa samun mai mulkin da ya zubar da jinin musulmi irinsa ba shi kawai da kai abu kawai mai yanka ne kawai. Wata rana aka ce da aka dora shi ya hau mulki a Iraki, ya hau kan mumbari, an cika a masallaci. Wato kafin ka samu mai mulkin da ake jin tsoron sa irin Hajjaji bin Yusuf, wato za sirike Fatiha, yana hawa mumbari da dan amawalin sa na rawani haka ya dora, yace da su ku bini da dadi, ku bini ba dadi, kudu barkenan fa. Yace ai mun da'a, yace duk wanda bai zai bini ba eh sai haka. Kaga haka kai kaga shi kurma ma ya san, ya san me, ya san muka kuma ba wanda yake ce masa wani, kuma ga shan giya a wajensa. Ku yi hakuri fa, shan giya, giya giya ruwa ce a wajen Hajjaji. Ya sha zuwa ya yi musu sallah da asuba, sai ya yi ta hudu in ya buga ta, in ya juyo, kuma har da sahabbai fa a cikin masu bin sallah. Wato musulunci yana dauke da tarihi da yawa, zaka tambaya ya aka suka bi sallah a haka, wani bayani ne mai tsawo. Malam wata rana ya musu sallah asuba, ya ce musu rak'a hudu, yace da ya juyo yace an kara muku, suka ce ya amirul mu'minina ma zalla fi ziyada, ai ba mu gushe ba, tintinin ma muna cikin karin, ya isa haka. Shine sarkin su, shine shugaban su, shine liman, kuma dole ka fito sallah, dole. Akwai wanda suna zuwa su yi a koye, wasu sai dai su bishi su koma gida su canja, amma in ya ji labarin baka zuwa ka bi sallah, shi ma tashi hankali ne. Malam an ce ya zubar da jini wata rana wata shekara a garin Bagdad, da jini duk inda ka bi loko jini ne kawai zaga yana ta gudana, malam a kwararo kwararo, a kwata kwata jinin mutane. Labarin sai yana da tsawo, ba shi zan yi labarin ba, amma na muku wannan shimfiɗan ne don ku gane wato irin wahalar da Ibnu Umar da wannan mutumin ya rayu. Kaga in imani imani ne ma, mataki mataki ne, kai baka isa ka rayuwa irin wannan lokacin ba. To amma kuma kar ku manta, ka san wani abu mamaki malam, wannan Hajjaji bin Yusuf din, duk mutum musulmi yau da ya bude Qur'ani ya karanta izu 60, Hajjaji yana da lada. Duk wani digo na Alkur'ani, digo ya'un, ta'un, shinun, wanene wanene, da digon cha, da digon shin, da digon ba, da digon ya, duk Hajjaji ne yayi su. A lokacin Annabi da aka saukar da Qur'ani, da aka rubuta Qur'ani, malam karan kawai ake yi, karan kawai an dau fasayfikahumullah, kawai a haka za a rubuta shi, babu digon fa, ba digon shin, ba digon kaza, ba digon kaza, kurman baki barakallahu fi. Waye in an tambaye ka a tarihi, waye yayi dige-digen Qur'ani? Hajjaji ne, da wasali Hajjaji ne. Kai Hajjaji a duniya, wannan sarkin mai wannan abun shine ya fara sanyawa malaman Qur'ani albashi. Yace malamin Qur'ani za a kyale shi ba salari, yace a sa musu kuɗi mai tsoka. Kai ne yake banzan bazara ne, ana biyan malami, yana ana biyan su Qur'ani, ana yana kaiwa ce, kai yanzu Qur'ani sai an bada lada, sai an biya. Akwai abin da ya kamata a biya ma irin malamin Qur'ani? To yanzu ya za a yi? Shi yasa Imam Hafiz Zahabi da ya zo siya ya yi bayani akan wannan mutumin, tarihinsa, ya ce shi fa ya kasa ganewa, wai wannan mutumin yana cikin mutane ko yana aljanna, wai wannan yana alherinsa. In ka zo babin alherinsa, wallahi malam, in kana karanta, wallahi sai ka ɗauka ba shi ba ne. To wannan in yana nuna wani abu, yana nuna in ka ga mutum, in ka ga mutum ka kyale shi kura, ka aibanta, kaza ne, me kaza ne, wataƙila kuma yana da wata ibada dafdaka, ka zage shi saboda baya kaza, baya kaza, to wataƙila kuma a gida yana da abin da ya fi naka. To me ya haɗa shi da Ibnu Umar? Wata rana ya yi irin wannan abin nasa na ɓarna. Ibnu Umar ya ce, lalle kai fattan, ran sai ɓaci. To ai sahabi ne shi, shi kuma wannan Hajjaji ba sahabi ba ne, tabi'i ne. Da haka Ibnu Umar yana shi sahabi ne, ya gaya mai gaskiya, tunda ko da shi mai mulki ne, ya ce anta fattan, Hajjaji ya fattan, kana fitinan mutane, ka jawo mutane musifa da bala'i. Ya ce ni ka gaya haka? Ce za ka gani. Wallahi malam sai zai samu wani mutum ya ba shi makami, makami mashi, ya ce ka sa wa mashin nan guba, ya sha guba sosai, ta yadda duk wanda aka soke shi sai ya mutu. manzo ana dawafi wanda aka sashi wannan aikin sai ya saita ibn umar yana dawafi yana kiran Allah kudin sai sai cike shi da mashin ya cika masa wannan mashin sannan ya kafa masa ita a kagararsa ya bar masa mashin ma ya zauna a diddigen sa saboda wai me gubar ma ta shiga sai faduwa yi aka cire jini daga nan ya kama jinya bai tashi ba sai ya mutu wa ya kashe shi Hajjaji ne ya kashe shi al-uzama'u yuqtalun manya manyan mutane a cikin al'umma galiban kashe su ake yi Allah ya mana afwa Allah ya sa mu cikin imani Allah ya sa aljanna mu kuma subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik babu tambayoyi saboda na dan muku over time assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu